Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Sai tashan FF na VOA Africa akan mita 102.5 a Jamhuriyar Niger. Kana a Jamhuriyar Niger din ma har yau a tashoshin FM na gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya, duk ana iya kama mu. Kana masu na'uran computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masauri assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan dare. A cikin shirin za ku ji cewa jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power tana Najeriya inda ta ziyarci shugaba Muhammadu Buhari. Sai kuma jama'a dake ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da shari'ar da ake wa shugaban majalisar dattijai wato Sanata Bukola Saraki wanda akan wannan batu ne za ku bugo muna domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda kuke ganin wannan shari'a. Amma kafin duk waɗannan sai kun ji kullun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power ta ce Amurka na goyon bayan ƙasar Chadi da makwabtanta kan batun yaƙi da Boko Haram. Power na kan ziyartar ƙasashe uku a na yankin ne don jaddada goyon bayan Amurka game da yaƙi da 'yan bindigar waɗanda suka fi ƙarfi a yankin tafkin Chadi, inda ƙasashen Najeriya da Nijar da Kamaru ke iyaka da juna. Power ta faɗi jiya Laraba a N'Djamena, babban birnin ƙasar Chadi, cewa Amurka na ci gaba da goyon bayan yaƙin da ake yi da Boko Haram ta wajen samar da ƙwararru da bayanai da horo da kayan aiki da kuma dai makaman yaƙi ga gamayyar sojojin yankin wadda aka kafa don tsaye da hare-hare da yunkurin da ƙungiyar ke yi na ƙarin kama yankuna. Ta sake jaddada abin da ta faɗi ranar da ta gabata a ƙasar Kamaru, cewa yaƙi da Boko Haram ya wuce batun amfani da ƙarfin soji. Ta ce dole yaƙin ya haɗa da aiki da gaskiya a fannin siyasa da kare 'yancin ɗan adam da kuma mutunta doka da oda. Da aka tambaye ta kan makomar waɗanda aka kama, wato waɗanda kama su da 'yan Boko Haram suka yi yayi jawo ca sosai, wato 'yan matan Chibok da aka sace a wata makaranta kimanin shekaru biyu da suka gabata, Power ta nuni da cewa 'yan mata sama da 200 ɗin wani ɓangare ne kawai na dubban mutanen da 'yan Boko Haram suka cutar. Ta ce sam tsawon lokaci ba zai sa ƙudurin ganin an sake haɗa yaran da iyalansu ya dusashe ba.
Sojojin Habasha sun ce sun kutsa kai cikin Sudan ta Kudu, suka killace wasu ƙauyuka inda yara sama da 100 da aka sace daga ƙasar ta Habasha ke tsare. An sace yaran ne dai bayan da wasu da ake zargin mayakan ƙabilar Mule ne da su kai harare a kan wasu ƙauyuka a yankin Gambela da ke kudu maso yammacin Sudan ranar Juma'an nan. An halaka mutane sama da 200 a harharen. Gwamnatin Sudan ta Kudu ta ce tana ba sojojin Habasha ɗin haɗin kai. Muƙaddashin ministan harkokin waje Peter Bashin Gamdi ya ce babu hannun sojojin gwamnatin Sudan ta Kudu a harharen na ranar Juma'a. Baba Meda, wanda gwamnan jihar Boma ne inda 'yan ƙabilar ta Mule ke da zama, ya ɗora laifin a kan mayakan ɓangaren Cobra wanda tsofin 'yan tawaye ne na yankin. To sai dai jagoran 'yan tawayen na Cobra David Yau-Yau ya ce san ba su ba ne. Ya ce wasu 'yan tawaye ne da shi kansa Meda ya ba su makamai ne na su aikata wannan ɗanyen aiki.
Shahararren mawaƙin nan na Amurka mai suna Prince ya mutu da shekaru 57 a duniya. Rahotannin kafafen yaɗa labarai na cewa an samu gawarsa da asubahin yau Alhamis a gidansa da ke Minneapolis na jihar Minnesota. Har yanzu ba a ba da cikakken bayani ba. Mawaƙin mai matuƙar baiwa da tasiri a duniyar waƙoƙin zamani, wanda sunansa na ainihi shine Prince Rogers Nelson, an fi saninsa da waƙoƙin nan masu taken 1999 da Little Red Corvette da Purple Rain, waɗanda suka sa ya fice sosai a fagen waƙoƙi musamman ma na 1984 da kuma fina-finan bidiyo. Ya saida rukunin waƙoƙi sama da miliyan 100 a duniya. Ya ci lambobin yabo na Grammy sau 7, sannan ya sami babbar lambar yabo ta Oscar na mawaƙin ainihi saboda waƙarsa ta Purple Rain. Ana ta ganin jama'a masu makoki a gidan shirya waƙoƙinsa da ke Price Park.
Jami'an kula da kan iyaka a Amurka sun kwace ton 7 na tabar wuri da ton gudanar hodar Iblis a wannan satin bayan da aka yi fasakorin su ta wata hanyar karkashin kasa dake wato karkashin iyakar Amurka da Mexico a cewan hukumomi a jiyar Laraba hanyar karkashin kasar wanda ita ce mafi tsawo da aka taba samu tsakanin California da Mexico na da tsawon kusan mita 800 daga wani gida a garin Tijuana na kasar Mexico zuwa ginin wani kamfani a San Diego mashigar hanya a gidan dake Tijuana din na karkashin wata matakalar na'urar jigilar mutane ne dake gidan a yanda kuma daga arewa hanyar na isa wani wuri mai siffan ma'aikata da aka zagaye da waya hukumomin Amurka sun afkawa wurin ranar Litinin da Talata inda suka kama mutane 6 da zargin safarar muggan kwayoyi da kuma gina wannan hanya ta karkashin kasa Laura Dufi Anthony General din gundumar kudu da California ta ce wannan ita ce hodar Iblis mafi yawa da aka taba kamawa a wannan hanyar karkashin kasar wannan ita ce hanyar karkashin kasa ta 13 da Amurka ta gano tsakanin California da Mexico tun daga shekara 2006 labaran duniya kenan ku saurara ga nan sashin Hausa na muryar Amurka Madalla to bari mu faro takon da ziyarar da wakilin Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power ke yi yanzu haka a Najeriya ga Umar Faruk Musa da karin bayani a cikin wannan rahoton
yau an yi wata ganawa ta musamman tsakanin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da babba sakatariyar kasar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya wato ambassador Samantha Power inda suka tattauna akan muhimman bukatun da yan gudun hijirar da yakin nan na Boko Haram ya dagargaza da kuma bukatar da ke akwai na gano yan mata na Chibok wanda duniya baki daya suka yi ta suna cece kuce da nuna damuwar su akan kasa samu yan mata nan har yanzu da ake zancen nan A tattaunawar da ambassador Samantha ta yi da manema labaru bayan da ta gama ganawa da shugaba Muhammadu Buhari, ta ce babu shakka akwai hujjar cewa matsalolin satar mutane da yin garkuwa da su domin azabtarwa yana gaba-gaba a jerin abubuwan da suka tattauna.
It is very fair to say that the issue of abductions and kidnappings by Boko Haram of the Chibok girls.
Ta ce akwai hujjar cewar matsalolin satar mutane da yin garkuwa da su ko azabtar da su ya kasance mafi fifiko ga kasar Amurka akan haka ne ma ta yi ganawa da shugabannin Najeriya domin tattauna waɗannan matsalolin da kuma hanyoyin da za a bi domin warware su ta ce dama dai kasar Amurka ta yi jagoranci sosai kwarai da gaske wurin samun Najeriya bayanan sirri akan ayyuka da kuma yan kungiyar ta Boko Haram da kuma ba da bayanai da kuma tallafi na makamai da kayan aiki na daukar matakan da suka kamata domin a murkushe su kuma dukkan alamu a yanzu an ga nasarar wannan aiki da Najeriya ta yi tare da goyon bayan da makwabtan kasashe suka bada domin samu wannan nasarorin amma a yanzu babu shakka Amurka za ta sa ido kwarai da gaske wurin bada tallafin sake tsugunar da yan gudun hijira da suke kasashe daban-daban na Najeriya da ma makwabtanta inda matsalar Boko Haram ta yi wa katutu A waje ɗaya kuma Malam Garba Shehu ya yi mun ƙarin haske akan ganawar da aka yi tsakanin ita wakila ta Amurka da shugaba Muhammadu Buhari.
To, ita ambassador Samantha Power ta zo tare da shugaba Muhammadu Buhari a fadar gwamnatin tarayya a yau. Kuma kamar yadda aka sani dangantaka dama ta gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da gwamnatin shugaba Obama ta yi ƙarfi tun da aka yi wannan canjin mulki a Najeriya. Suna mara ma gwamnatin Najeriya baya dangane da irin dawainiya da muke kai haƙƙi da ta'addanci a ƙasarmu musamman taimakonmu a fannoni da muka gaza wajen nemo bayanai na sirri irin jiragen shawagi na sama kan nemo akan irin bincike da ake na irin kamar 'yan mata na Chibok din nan da duk jama'a ma da yadda aka sace kuma suna ba da horo ga irin sojojinmu musamman sojoji na musamman waɗanda suke yaƙi da wannan ta'addanci. Shugaba Muhammadu Buhari ya yi amfani da wannan dama ta saduwa da ambassador Power don yayi bayani akan irin matakin da za a ɗauka. Don aka lura irin abin da yake faɗa kuma kamar yanzu ita gwamnati tana ganin kusan yaki faya kusa zuwa ƙarshe ma zai zo ƙarshe ba. Yanzu abin da ake magana ya za a sake gina wannan sashi da aka yi ma illa. Ya za a yi a taimaka wa mutane su dawo da rayuwarsu ta ɗore kamar yau da kullum. Jama'a da suke sansanin 'yan gudun hijira. Ya za a taimaka su koma muhallinsu su ci gaba da rayuwarsu kamar yadda take kafin wannan fitina ta same su.
Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya.
To, mun gode Umar Faruk. ‘Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra’ayoyinsu game da shari’ar da ake wa shugaban majalisar dattijai Sanata Bukola Saraki. Ga Nasiru Adamu Elikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Barazanar da kungiyoyin fararen hula ke yi na fito da 'yan majalisar dattawa kan batun motocin alfarma a gefe guda da mafi akasarinsu kuma kimara baya ga Bukola Saraki na karuwa. Wannan ma dai duk da janye batun gyara dokar kotun ɗa'ar ma'aikata don rage mata kaifin shari'ar Bukola Sarakin. Ana sa martani ga batun motoci ɗan majalisar wakilai Timothy Simon na cewa sayen motocin alfarma ba laifi bane.
Mun san matsalan da kasan take da shi, mun sani babu kuɗi. Mun san ya kamata mu samu motoci mu yi aiki da su, in ba motoci ba za mu iya wannan aiki ba. Saboda akwai wayanda membobin majalisar nan da ba su zo nan da mota ba. Saboda ba wani dokan da ya ce in baka da mota ba za ka zo wannan ba. Democracy nan yana gyaruwa yanzu. Saboda yanzu wanda ba shi da kowa yana cin zabe. In wanda ba yi da kowa kamar ni da kai yanzu muna aikin jarida na zo na ci zabe, in baka da mota ya zama ai bai zama laifi ba. Ya kamata a kawo maka mota.
Tsohon ɗan majalisar wakilai Lamido Cikaire yana ganin sasantawa da 'yan majalisar shine mafi ala daga sashen zattaswa.
Wai ana tuhumar shugaban majalisar ku, wai sanatoci 80 wai sun masa solidarity, wai sun raka shi, wai kotun alkali. Akwai abin haushi da ya wuce haka. Wani irin lamari ne wannan? Ana tuhumar mutum ku je kaman wato kun kai wa alkalai ko kotu farmaki, in dai dan ƙasa na gari ne ko kotu za a kare alkadarin ta ba shi bane zai zama sanadin kare alkadarin kotu. Sai dai wani yayi sanadi, amma shi ka ya kamata ya saranda ce a mini hukunci, abin da ya sa mini duka ya dace. Ko kuma ya ce shikenan ina neman sauki na bar mun kamin tunda ai ma akwai rigimar siyasa a ciki. Watakila akwai masu sa shi a gaba suna ganin kamar zai nemi shugaban ƙasa gaba ko? To shi din da ya nemi shugaban ƙasa gaba da ba zai samu ba ya sha wahala ya wahalar da ƙasa ba gara kai ya bari ba ma ba. Sannan su kuma executive shugaban kasa da shi da majalisar su suna kallo kamar ba abin da yake faruwa. Ana to wa zai bi kaduto sai amar talakawa sun yi zanga-zanga. Dole a dau mataki a dakatar da wannan abu. Shugaban kasa ya dau mataki ko ya dau mataki ta gaskiya da ya tara masu hankali da kotun da 'yan majalisa ya ce musu haka ba zai ci gaba ba, ko kuma ya nemo 'yan bangan sa a yi ta dukan su kawai a kore su.
Yace in an yi haka ai kuma abun ya zama babu
tunani.
Haka nan shi ma matashin siyasa Ado Adamu ke gani.
Lokacin da PDP take majority ai dan APC bai hau kujeran Senate ya zauna ba, saboda minority ne ya da minority. An dau Senate president an kai kotu. Deputies yana acting yanzu. Deputies dan PDP ne. Duk abin da zai Buhari kyau ba za su yi ba. Sunan gwamnatin Buhari APC a baki, amma office har yanzu PDP ne take roni. Don dan APC ba jin dadi Abuja.
Kungiyar Kwadugo ta fitar da sanarwar kalubalantar ɗan majalisar da nuna kawunan su kawai suke wa aiki. Ga Comrade Nuhu Toro.
Ko su mai da motocin nan ko kuma kungiyar Kwadago da 'yan makaranta da masu talla da gabaki ɗaya makarabantar mu yi fito na fito da majalisar dattawan Najeriya.
Gini dai kan ɗauki lokaci, amma rusawa nan take ne. Ga alama gwamnatin Buhari za ta so rusawa da nufin sabon gini. Nasiru Adamu Elikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, mun gode Nasiru. Akan wannan batu na ci gaba da shari'an da ake Bukola Saraki muke son ku kira mu, amma a girgije da wannan kafin a fara kiran namu.
Lallan shugaba Adali me sirrin zaman lafiya, in ya zo ai zaman lafiya, in yake ko a tashi sama. Lallan shugaba
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To ma Allah mun samu kira na harko daga Potiskum. Waye daga Potiskum?
Alhaji Lawal Sani.
To Alhaji Lawal Sani, ina hankalin kai karkar ta game da wannan batu?
Eh, ni ga abin da nake gani shine kan majalisa su ji Allah su ji Allah. To abin da za su ji akai da kida. Yawa, domin gaskiya ita ce mafita kawai. Kuma duk wani kama-kama ba zai yi ba. Adaya akan gaskiya. Duk wanda yake da gaskiya ba shi gaskiya, sannan da bai da gaskiya kuma ba shi rashin gaskiya.
To mun gode da shawaranka Mallam Lawal Sani daga Potiskum. Bari mu je Zamfara kuma. Waye daga Zamfara?
Mallam Hakim.
Mallam Hashimu.
Eh, Hashim.
To Mallam Hashimu, me ra'ayinka game da wannan batu?
Akan yan majalisun ba?
Kan shari'an da ake ma shugaban majalisar dattijai?
Eh.
Eh, me ra'ayinka?
Ra'ayina idan an yi sanin shi ne, kawai sai a ci gaba na.
Ra'ayinka kenan?
Eh, ra'ayina ce.
To, an ce ra'ayin riga. Mun gode Mallam Hamisu. Hashimu, muna magana ne akan menene ra'ayinku ko kuma ya kuke kallon shari'an da ake ma shugaban majalisar dattijai? Yanzu mun samu kira daga Kebbi. Waye daga Kebbi?
Muhammadu Bello Oba daga Kebbi.
To Muhammadu Bello, me ra'ayinka?
Abin da a ra'ayina ga 'yan majalisar nan su mai da abin nan, kudaden nan ko kuma motocin nan da sun kai za su saya, domin suna abin da Najeriya take a ciki.
Maganan shari'a da ake ma shugaban majalisa muke yi ba maganan motoci.
Maganan shari'a da ake ma shugaban majalisa.
Eh.
Shugaban majalisa, maganan shari'ar da ake yi su wannan kariyar da suka son su yi mai bata da wata fa'ida, domin in suka dauki wata mataki, mu ma a Najeriya za mu dauki matakin dawowa da su. Duk dan majalisar ta Najeriya a dawo da shi gida.
Ra'ayin Muhammadu Bello kenan. Yanzu bari mu je Filato kuma. Waye daga jihar Filato?
Eh, Bala Komanda ne daga jihar Filato.
To Bala Komanda, ina hankalin kai karkata?
Eh, ra'ayina shi ne gaskiya al'amari, wannan kotu ta duba ta yi adalci, don saboda gaskiya su waɗanda 'yan majalisu da suke mara mashi Boko Haram baya, to su ji tsoron Allah. Mu muna son da duk abin da za a yi a tsaya a kan gaskiya ne, kuma kotu ta same shi da laifi, to sai ta yi gaggawar hukunta shi ta sauke shi daga wannan kujeran nashi.
Ra'ayin Bala Komanda kenan. To mun gode Bala Komanda da wannan ra'ayi naka. Bari mu je kuma Kano. Waye daga Kano?
Idi Abubakar.
Idi Abubakar?
Eh.
To me ra'ayinka Idi Abubakar game da batun da muke tattaunawa?
Ra'ayina talakawan Najeriya kawai su dage da addu'a, saboda in Allah ya tun da dai gwamnatin PDP ta rushe daga sama, to da mu duka ma za ta rushe in Allah ya yarda. Ra'ayina kenan.
To ha kake gani? Kuma ce ra'ayinka kenan Mallam Idi Abubakar. To
ra'ayina.
To mun gode Mallam Idi Abubakar. Muna ci gaba da sauraron ku ne akan batun shari'an da ake ma shugaban majalisar dattijai. Yanzu mun samu kira daga Bauchi. Waye daga Bauchi?
Adamu Chargoi ne daga Azare.
To Adamu Chargoi, me ra'ayinka?
Ni ra'ayina akan batun maganar shari'ar Bola Saraki da ake yi, a yi adalci.
To
saboda duk mutumin da Allah ba shi matsayi, idan har ya tabbatar da shi kansa ba a kan gaskiya da wannan matsayin ba, ya sauka ya ba masu gaskiya kuni su rike. In kuma yana da gaskiya a kai, to Allah ya dubi wannan gaskiya ta sa ya tsaya masa. Amma mu zaman lafiya muke so a ƙasar nan, mun yi zaɓe
wanda
kai ga dole gwamnati, Allah ya ba mu sa'a.
Zama lahi aka ce ya yi zama ɗan sarki. Mun gode Adamu Chargoi. Bari mu je Kaduna Binnu Gwamna. Waye daga Kaduna?
To sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alarama.
To ni turin da nake da shi musamman akan wannan shari'a, na farko 'yan majalisu su tsaya su bar doka ta aikinta, kuma gayyatan shi wannan alkali da kuma duba kundin tsarin da ya kafa wannan kotun, duk ba shi ne mafita ba. Illa iyaka laifi ne ake tuhumar wannan bawan Allah da shi ya aikata laifin. Sai ya aikata a hukunta shi, bai aikata ba ɗaya bai aikata ba, shi kenan a bari ne gaskiyar shi ta fitar da shi, ba wai a dinga ma shi wannan alkalin barazana ba. Wannan ba shi zai haifar da canjin da muke nema ba, kuma wannan ba shi zai kawo ci gaba ga ƙasarmu Najeriya ga baki ɗaya ba. Na gode.
To mu ma mun gode Ibrahim Alarama da wannan ra'ayi naka. muna dai sauraron ku ne akan batun shari'a da ake wa shugaban majalisar dattijai na ƙasa wato Santa Bukola Saraki. Ina hankalin ku ya karkata. Me kuke ganin ya kamata? Wa alaikum salam. Wa ke magana?
Wa alaikum salam. Sa'adu ne daga Zaria.
To Sa'adu daga Zaria, me ra'ayinka?
Sa'adu ne daga Zaria.
To za mu je Sa'adu.
To kamar yanda Ibrahim Aram mai bayani, gaskiya ya kamata su bari su yan majalisa su bari shari'a ta aikin ta.
Kai ma ka bi ra'ayin Ibrahim Alarama kenan. Ra'ayin ku ya zo daidai da na Ibrahim Alarama.
Na'am.
To mun gode Sa'adu daga Zaria. Bari mu je binnin Shehu Sokoto. Waye daga Sokoto? Wa alaikum salam.
Ah, kana magana da Abdulrashid Jola Musa Gwarba daga jihar Sokoto.
To Abdulrashid, me ra'ayinka?
A gaskiya to ra'ayina shine ina kira ga wannan kotu. Da kai ya wanda ya adalci. To kace irin ɗan Najeriya, ɗan dabira wannan ɗan majalisu. Wallahi ba sa son talakan Najeriya. Mun kun so sai mu kama talakan Najeriya sai sa talakan Najeriya hawan jini. Muna kira ga wannan kotu tun ne ba sani ba sabo ba. Tun wannan
ra'ayin Abdulrashid kenan Gwarba. To bari mu je Kaduna binnin gwamna. Waye daga Kaduna?
Isi haka mai wankin hula Samunaka.
To isi haka mai wankin hula, me ra'ayinka?
Ra'ayina akan wannan shugaban majalisa da kuma waɗannan ƴan majalisa da suka ɗaure mai gindi, talakawa suna ganin su duk wannan abin da suke.
To
za kuma su dawo su same mu.
To
sannan ƴan Najeriya, talakan Najeriya ya kamata kowanne
isi haka da ka dangare kashe rediyon ka don ina jin muryan ka cikin rediyon.
Kashe rediyon kana ji na? Insha Allah za su dawo gida su same mu.
To mun gode isi haka da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Fatakol. Waye a Fatakol?
Fatakol Ashin Mumuni ne.
To Ashin Mumuni me ra'ayinka?
Ra'ayina gaskiya abinda sanatocin suke yi suna escort din shi zuwa kotu. Ba haka yadda ce su yi ba magajina.
To
kuma
me yasa ka ce haka?
Ni kuma abinda nake gani akwai abin da yasa, saboda in an ce shari'a kamar yanda Kola Saraki ne shugaban sanata ake kara ba, majalisa ake kara ba, nuna mishi goyon baya da kan wanda ake zargi he da kima. Hakanan mummuna illa ne ga al'amuran shari'a. Suna son su gudu karfin su ne da kimar su hirgitar da alƙallan shari'a akan su guje daga abin da ya cancanta su yi.
To mun gode Ashimu. Yanzu bari mu je Taraba. Waye a daga jihar Taraba?
Ahmad Ali daga Taraba, Ukari Taraba State.
To Ahmad Ali, ina hankalinka ya karkata game da wannan batu ko game da wannan shari'a?
To kai inda hankalin ya karkata, ai da kwanan taki da mai noma da kowa da kowa a ƙarshen wani tarayya dai duka sai majalisun duka yi talaka da su yi mana ƙarshen Buhari ne.
To
abin Buhari ya kamata shi zai yi.
To ra'ayin Ahmad Ali kenan. To mun gode Ahmad Ali daga jihar Taraba. To ha yanzu dai muna sauraron ku ne, muna sauraron dan lokaci kaɗan akan batun shari'a da ake wa wato shugaban majalisar dattijan Najeriya Sanata Bukola Saraki. Shi me kuke me ya kamata, me ya ra'ayinku? Ina hankalinku ya karkata? Shin an yi daidai ba a yi ba? Menene hankalinku? Muna sauraron ku. Layin mu abu ɗaya take. Akan zancen hukuncin ko kuma shari'an da ake wa shugaban majalisar dattijai wato Sanata Bukola Saraki. Yanzu mun samu kira daga Benin. Waye daga Benin?
Yaya daga Ghana, mazaunin Ahuhimi.
Daga Ghana. To Yaya, me ra'ayinka?
To ra'ayina shine game da shari'a da ake wa shugaban majalisa na ƙasa. To lalle kan ya yi daidai, kuma ya kamata a bari shari'a ta aikinta a kai ne. Kuma ina ganin kamar yadda su yi musa ka goya mashi baya, suna wa shari'a karan tsaye a Najeriya. Ba haka ake yi ba. In ya zama ta ɗauko rashin gaskiya kuma samu goyon baya, to haka ga za a samu ci gaba. to ya kamata a bar shirya ta aikin ta ko da zan shi wannan abu aikin ba ta so ta hadisin motoci wannan ai duk bai san ka ba kamata a bar shari'a
to madalla mun gode Yahaya da kiran Yahaya ne muka zo ga kira na karshe da zamu iya dauka wanda ba suka samu mun gode wanda ba samu ma gobe ma rana ce zamu bude layi sai a kokata a gwada a gani ko za a samu yanzu kuma to madalla har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC yanzu kuma
sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Jamal Muhammad Al-Baddawi mai laifi ne da ake neman sa kan alakar sa da harin da aka kai kan jirgin ruwan sojan Amurka a watan Oktoba na shekarar 2000 a lokacin da jirgin ke gabatar tekun Aden dake Yemen Al-Baddawi mai karaman jiki ne dan asalin Yemen wanda ke da tsawon mita 1.65 yana da bakin gashi mai kwayar ido launin baki yana da nauyin kilogram 80 shekarunsa 48 a duniya an san shi da suna Hussein Altali da Abu Abdulrahman Al-Adani da Jamal Muhammad Ahmad harin da aka kai kan jirgin ruwan yayi sanadiyar mutuwar sojojin ruwan Amurka 17 kan wannan laifi da ma sauran laifuka ana neman Al-Baddawi da laifin kisa da laifin hadin baki don aikata barna mai yawa da bayar da taimako ga kungiyoyin yan ta'adda da sauran laifuka Jami'an tsaron Yemen sun kama shi saboda yana da hannu wajen kai hari ya kubuce a watan Afrilun shekarar 2003 shekara daya da aka sake kama shi ya kuma ƙara kubucewa a watan Fabrairun shekarar 2006 shirin bayar da takuici na Reward for Justice yana ta yin takuicin har sama da dala miliyan 5 idan har aka bada bayanan da za su taimaka a kama Al-Baddawi a kuma hukunta shi Amurka za ta tabbatar da cewa an bincike duk bayanan da aka bayar kuma za ta kare sirrin duk wanda ya bada bayanan Idan ma da buƙatar kare mutum, Amurka za ta yi canza masa wurin zama. Idan kana da bayani kan wannan mutum da ake nema, ka tuntubi ofishin jakadancin Amurka na kusa da kai, ko kuma ziyarci shafin yanar gizo akan adireshi www.rewardforjustice.net ko a aika da saƙon email ta wannan adireshi rfj@state.gov. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To kuma da shi ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karawa ta kaice. To a takaice jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power ta ce Amurka na goyon bayan Najeriya da ƙasar Chad da ƙasar Niger da Kamaru a kan batun yaƙi da Boko Haram. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka da shugabannin ƙasashen Larabawa kansu a haɗe ne a yunkurinsu na ganin bayan 'yan ISIS da kuma kawo kwanciyar hankali a gabas ta tsakiya. Fitilar wasan Olympic ta kama hanyar zuwa birnin Rio de Janeiro inda za a yi wasan bazarar sama a watan Agusta. An kunna fitilar ce a yau dinnan Alhamis a wani ƙasaitaccen biki a birnin Olympia da ke Girka inda nan ne aka ƙirƙiro wasan na Olympic. Jami'an kula da kan iyaka a Amurka sun kwace ton 7 na tabar wiwi da ton guda na hudar Iblis a wannan satin bayan da aka yi fasa kwabrinsu ta wata hanyar ƙarƙashin ƙasa da ke ƙarƙashin iyakar Amurka da Mexico a cewar hukumomi a jiya Laraba. Shahararren mawaƙin nan na Amurka mai suna Prince ya mutu yana da shekaru 57 a duniya. Rahotannin kafafen yaɗa labarai na cewa an samu gawarsa da asubahin yau Alhamis a gidansa da ke Minneapolis na jihar Minnesota.
To madalla da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki ko har da shirin na lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka mani domin gabatar da shirin sai Des McCone wanda ya bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci wato injiniya Kate Holmes. Kit Holmes, ni Ladan Ibrahim yake cewa sai da safenku. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sarrafa yin lafiya.